sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 10 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon. Yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar bom mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya haura 60, sannan sama da wasu 100 sun jikkata. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya 120 daga Habasha, inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen ƙabilanci, sun nemi mafaka a ƙasar Sudan.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa manoma a Najeriya sun ce damanar bana za ta fuskanci barazana fiye da shekarun baya sabili da rashin tsaro.
Kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan fitina ta kau, wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala. Shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala. Ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona.
A jamhuriyar Nijar kuma wasu mazauna birnin Yamai sun koka akan abin da suka kira barazana daga sabuwar tashar wuta da aka ajiye a unguwanninsu.
Nijar tana tana ranga damu da hayakin nata inne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗakin da kiran dole ne kamata mutum ya kwanta a waje tutu da harkar gas din nan ne wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane.
Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Yamma assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon, kwanaki bi kacal bayan da gwamnati ta zargi masu tayar da kayar baya da tayar da bama-bamai a wajen wata makaranta da ya kashe sama da mutum 50 wanda yawancinsu yara 'yan mata ne. A cikin wata sanarwa da 'yan tayar da kayar bayar suka fitar ta ce an umarci masu jihadi na Islamic Emirate da su dakatar da kai duk wasu hare-hare kan makiya a duk fadin kasar daga ranar 1 har zuwa 3 ga ranar sallar Idi. Sanarwar ta kuma kara da cewa amma idan makiya suka kawo muku hari a cikin waɗannan kwanaki ku kimtsa ku zama cikin shiri don kare kanku da kuma yankunanku. Bikin sallah karama shi ne yake kawo ƙarshen azumin watan Ramadana da musulmi suke yi, kuma hutun yana farawa ne idan an ga sabon watan Shawwal. Yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar bom mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya haura 60, sannan sama da wasu 100 sun jikkata. Harin bom ɗin da maraice ya faru ne a birnin da musulmi mabiya addinin Shi'a suke da rinjaye a unguwar Dash Ibarj. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida na Afghanistan Tariq Aryan ya ce galibin ɗaliban yara na daga cikin waɗanda abin ya shafa. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce kisan gillar ya fusata mazauna yankin waɗanda suka kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya, lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati sakamakon gazawarta na samar da ingantaccen tsaro. Sai dai ba a sani ba nan take ko fashewar ta samo asali ne daga na'urar da aka dasa ko kuma ɗan ƙunar bakin wake ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya 120 daga Habasha, inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen ƙabilanci, sun nemi mafaka a ƙasar Sudan. An cire za a dawo da ma'aikatan ne a wani ɓangare na janyo aikin tawagar wajen da zaman lafiya UNIMED daga yammacin yankin Darfur na ƙasar Sudan, bayan da wa'adinsu ya ƙare a ranar 31 ga watan Disamba bara. Kakakin sojojin wajen da zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa kamfanin dillancin labarai na AFP ta sakon imel cewa zuwa yanzu tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiyar 120 waɗanda ya kamata a dawo da su gida sun nemi kariyar ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ita ma ta tabbatar da tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiyar sun nemi mafaka a Sudan.
To kafin Baballe ya kawo mana sauran labaran duniya. Manoma a Najeriya sun ce aikin damanar bana zai fuskanci mummunar barazana fiye da shekarun baya saboda kalubalen tsaro da kasar ke fama da shi. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya take cewa ta horas da matasa da dama kan amfani da fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da harkokin noma. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da wannan rahoto.
Baya ga ayyukan ta'addancin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabas, matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa ita ce ta mamaye yankin yamma na arewa da kuma yankunan tsakiyar Najeriya da sauran miyagun ayyukan ɓata gari. Kazalika ayyukan ta'addanci na 'yan ƙungiyar IPOP na ci gaba da wakana a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Galibin miyagun ayyukan dai sun fi kamari ne a yankunan karkara, lamarin da kungiyar manoman Najeriya ke cewa 'ya'yanta ba sa iya zuwa gonakinsu domin aikace-aikacen noma.
Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu iya zuwa gonakinmu. Kuma abin damuwa shi ne, a wuraren da muke ganin harkar abincin ko noman ma ta fi ƙarfi, Najeriya ta tsakiya da Najeriya ta yamma akwai damuwa ƙwarai. Dama can gabashin Najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen 11 na yi, kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa. Kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsadar abinci, tsadar kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa. Kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau, wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala. Shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala. Ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona.
Akita Kabiru Ibrahim kenan shugaban kungiyar manoman Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NITA ke cewa ta horas da dimbin matasa a ƙarƙashin shirinta na bunƙasa ayyukan noma ta hanyar amfani da fasahar sadarwa ta zamani. Hajiya Hadiza Umar ita ce kakakin hukumar.
Matasa manoma, noma din da ake yi ana so a yi shi ta fannin fasahar sadarwa na zamani din. Mun koya musu ko mun ba su kayan aiki din kamar tabs haka da shi ma internet, kuma an ba su iri mai kyau haka nan wanda za su yi da famfon ba da ruwa saboda masu noman rani. Yanzu su ma sun gane yadda za su shiga internet din, suna sayar yanda kuma za su ringa duba weather, sannan su gane su je wasu site din su duba su ga cewa okay wannan lokaci ya kamata a yi noman masara ne, a wannan lokaci ina iya noman lambu da shuka ko tumatur, ka gane ko wani abu haka, na duk suna koya. Sannan kuma wasu su ma har sun gane yadda za su bude su yi nasu blog din inda za su ringa tallan abubuwan kayan amfanin gonan nasu.
Sai dai baya ga kalubalen tsaro, kungiyar manoman ta Najeriya ta ce akwai matsalar kidayar manoman kasar da kuma nau'ikan amfanin gona da suke nomawa a kowace shekara.
Wato abun kunya da nake faɗi maka shine yanzu a nan da nake zaune da kai, ai ba wanda ya san yawan masara da ake a ƙasar nan, ba wanda ya san yawan manoman masara, ba wanda ya san yawan manoman shinkafa. Shi manomi idan ya noma aka ci da mutane, ai kaga za a samu zaman lafiya ko a ƙasa? To in ko babu zaman lafiya a ƙasa, laifin wane ne? Malahin gwamnati ba ne? Saboda haka gwamnati sai ta yi hoɓasa, har yanzu hasashe muke muna cewa mun kai miliyan 200 ko fiye da haka. So kaga ƙasan ma ba mu san iyakanmu ba.
Shugaban kungiyar manoman Najeriya kenan Architect Kabiru Ibrahim. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Zaka rikicin coronavirus baya raguwa a kasar India, inda kasar ta bada rahoton cewa Jalhadi ta kidaya sabbin waɗanda suka kamu sama da 403 da kuma waɗanda suka mutu 4000 a cikin sa'o'i 24. Bugu da ƙari, masana kiwon lafiya sun ce akwai yuwar adadin ba kidaya shi yadda ya kamata ba. Prime Minister India Narendra Modi bai kakaba dokokin kulliya duk faɗin ƙasar ba don taimakawa daƙile yaduwar coronavirus duk da kiraye-kiraye da 'yan siyasa da jami'an lafiya suka yi, amma wasu ƙananan hukumomi sun kakaba dokokin kulliya a yankunan da suke da iko da shi. Babban birnin ƙasar New Delhi ya sanar cewa wa'adin dokokin kulle da aka kara a ranar 20 ga watan Afrilu za a tsawaita ta har zuwa 17 ga watan Mayu. Babban birnin kasar ya kuma sanar da cewa za a dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa da za ta fara aiki yau Litinin. Jihar Tamil Nadu da ke kudancin kasar ta ce za ta sauya daga takaitacce zuwa cikakken kulle bayan da makwabciyarta jihar Karnataka ta fadada cikakken kullen a ranar Juma'a. Wani babban jami'in fadar White House ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka ta yi nasara a yakin da take yi da annobar coronavirus. Jeffrey Zient, shugaban kwamitin yaki da coronavirus a fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa Amurka tana da isasshen allurar rigakafi ga Amurka gaba ɗaya, duk da adadin allurar rigakafin da ake yi kullum ya sauka zuwa miliyan 2.1 kasa da kashi 40 cikin 100 na watan da ya gabata da ya kai kokoluwa na yin allurar. Ya kuma ce kashi 58 cikin 100 na 'yan shekara 18 da tsoffi a Amurka, kusan mutum miliyan 149 sun karɓi akalla allurar guda ɗaya. Adadin da shugaba Joe Biden ya ce yana fatan ya cimma na kashi 70 cikin 100 nan da zuwa ranar 4 ga watan Yuli, wanda shine ranar hutun samun 'yancin kan kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Niger wasu mazauna birnin Yamai sun koka game da abin da suke kira barazanar da suke fuskanta daga wata sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin magawa 80 da aka kafa a tsakiyar gari ba tare da la'akari da ka'idodin da doka ta shimfiɗa ba, abin da ya sa tuni wasu suka fara haɗuwa da illolin hayaki da tashar ke fitarwa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Sama da wata guda bayan kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarkin da kamfanin Nijelec ya baiwa wani kamfanin ƙasar Mauritania kwangilar gudanarwa, mazauna unguwannin da suka hada da Kwara Kano, Gudel, Sonisi, Kubiya, Yantala da Bobiel sun fara kokawa a game da mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki. Sun kuma ƙara da cewa samun bacci ya yi wuya a sakamakon ƙarin injina, yayin da aka fara ganin alamun gurɓacewar iskar da ake shaƙa a irin waɗannan unguwanni, kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar.
Ne kuma tun tayi kwatin da awaje surtu da harkar gas din nan ne wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane.
Iskar da take fidda kamar iskar shi kuma mota daki na zahi gare shi ba ni iya kwana ciki, dole ne in kwanta waje. To cikin kwancin nan waje ba ni samun dadin kwana ne, kun ga ina karatu stabilita ta karatu ina aza bidon ruwa ina ganin bidon yana girgige, kun ga ne ruwa ina ganin suna motsi waje ko ba ni iya kwana waje iska the breathing the vibration inda ku suna hana mutum kwana babu
zancen nan da ake wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun fara jin wasu alamomi masu kama da na kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon gurɓacewar yanayi, in ji su.
Sunana Dr. Ibrahim Muhammadu.
Wagga masihuwar ta shigo cikin karshenmu a samu wani maganinta. Kowa ya ce mana a to shi kwanakin ga ya ji ko makogon shi ba daɗi ko ya ji wani abu na karkarar wuyan shi ko ya ji mana ya ji ciyan kai wasu har wani burdani ma suka fara hajijiya suka fara shi da wannan abu ya faru cikin karshenmu. Gaskiya ce wadda kowa ke vivir nan wurin. Shi deje na Nijelec muna gayyata shi ya zo buɗe baki tare da mu nan wurin ya samu ko awa guda nan tare da mu cikin gidajenmu ya jiya ya san da ba daga cikin kai ne muka hiddo wannan duk abin da muka rubuta newsletter mu.
Gwamnan mutanen da suka haɗu a wannan gangami don ƙalubalantar tashar ta Central Nijelec Gudel sun buƙaci hukumomin ƙolin ƙasa su dubi wannan matsala tun wuri bai ƙure ba.
Ni ne kawai mai alhaji Bire Kasim, rai na kowa guda ne a cikin ɗakin ka baka kwanta. To muna kira ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da Prime Minister su yi dubara su muna wani abu, in ba su yarda ba su sake yin enquête, kuma muna kiran Alfiya ma su zo su bincika su gani da ƴan INDDH in abu da muke faɗi iska ne.
Mun nemi jin ta bakin wani kusa a kwamitin gudanar da harkokin kamfanin Nijelec, amma kuma ya ce mu ba su lokacin nazarin bayanan da sanarwar ta kunsa kafin su mai da martani. To amma a wata wasiƙar da ya aike wa kungiyar kare haƙƙin masaya ta Kodaye a makon jiya, daraktan kamfanin Nijelec Khalid Alassane ya yi watsi da dukkan matsalolin da kungiyar ta yi zargin tashar ta haddasa, domin a cewarsa an kafa ta ne tare da mutunta dukkan ka'idodin da ya kamata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullun yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaki da cin hanci da rashawa, dan na gadan marayu da dai sauransu. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Kamar yadda watakila masu sauraro na biye da wannan shiri, wanda muke duba batun takaddama kan rabon gadan marigaya Alhaji Musa Abdulhamid Oja, wanda ya rasu tun shekara 2017 tare da barin tarin dukiya. Haji Abinta, uwar gidan marigayin wanda kuma ke da 'ya'ya shida, ta zargi kanin marigayi Ibrahim Abdulhamid Oja da haɗa kai da alƙalin kotun shari'a ta Abuja Sidi Bello wajen yin maƙarƙashiya don mallake dukiyar da marigayin ya bari. Batun da ya sa kanin marigayin Ibrahim Abdulhamid ya shigo wannan fili tare da musanta zarge-zargen. Haka zalika, shi ma alƙalin kotun shari'a ta Abuja, mai shari'a Sidi Bello, ya shigo wannan fili ta hanyar aiko da wasu littafai guda biyu da suka tattara muhimmancin shari'un da suka gudana a kotun yanki na Abuja. Ciki har da wannan shari'a ta raba gadan marigayin Musa Oja. Idan masu sauraro za su iya tunawa, Haji Abinta ta zargi yayin kanin marigayin Ibrahim Abdulhamid Oja da barin kaninsu yana abin da ya ga dama game da rabon gadan. Kuma kan haka ne muka ji ta bakin babban yayan marigayin Abdulhamid Oja kamar haka.
Sunana Adamu Abdulhamid Oja, yayan marigayin Musa, shi kanina na biyu ne a aihuwa.
Ya nuna ke ni babba gaba daya wajen mahaifinku da mahaifiyarku?
Ni ne babba, mahaifinmu ya rasu, dukansu sun rasu, ni ne yayansu makaman uba a gurinsu.
To wuri ma mu fara daga maganar uba din nan. A cikin hirar da muke da ita uwar gidan Alhaji Musa, ta ce yana da yayu musamman ma kai Alhaji Adamu, kun bar kanin ku Alhaji Ibrahim yana yin abin da ga dama, yana nema ya cinye dukiyar marigayi, ba ku tsawata masa ba, me yasa ba ke wani abu a kai ba?
To, a ka'idar musulunci, mu wanda muke yan uwa ne a gurin Musa Abdulhamid Oja, ba mu da haƙƙin cin dukiyarsa sai matansa da yayanta. Amma inda ka'idar musulunci ya saka mu shiga shi ne idan iyayensu suna da rai. Allah kuma ya yi wannan lokacin da Musa ya mutu, babansa suna da rai. Abinda ma ya kawo mu kenan, mu duk wani abu da Musa yake da shi ba ruwanmu da su, ba hakimu ba ne a ka'idar musulmi. Kace za ka ci hakin amanka sai dai inda musulunci ya saka kamar gado ko na uwa ko na uba idan yana da rai. Kuma a wannan an je kotu na shari'ar musulunci da rikici ta tashi, aka yi shari'a nan, aka yanke hukunci komai a rubuce. Daga nan sai kotu ta bada watanni ta ce zai su tunani inda wani abu ko wani zai dauka kara shari'an nan da aka yi mai yiwuwa, sai suka ce ya gishe su sun amince da shari'an. Ba wanda ya dauka kara sai kusan wata uku ya wuce, wata huɗu ya wuce, wata biyar ya wuce, har wata bakwai sannan aka yi dauka kara. To shi kuma abin da ya kawo Ibrahim a cikin wata, shi ta gefen mamansa ne, yan uwansa shi yake zuwa ya yi magana maimakon su su taru su je gaba daya, da yake shi ne karami ke da wannan kusa, shi kawo shi yasa dalilin da ya sa ke nan yake cikin mu. Wannan maganan kaya da ake yi, kotu ta raba, ina nan a rubuce komai wanda wani ya karɓa a cikin magadan nan, sun sa hannu duk abin da suka saida na rabo, sun sa kuɗin kowa sun ajiye mishi a banki, kowa na da nashi. Koyon ka je banki ka duba, za a ba hakkin kowa nan. Kuma mace wadda take ita ce babba, ita ce a dokar musulunci ita tafi kowa karban rabon gado. Abu ɗaya dai da nake so dai, wannan mutum ya mutu tun yi ne son taimakon jama'a, yana raye dare da rana gidansa marayu masu neman taimako, kowa da ku gidansa yadda ka san kasuwa da gidan Musa yake lokacin da yake da rai, haka ya dinga taimakon mutane duk tsawon rayuwarsa. Mutumin kirki ne, mai adalci, mai son taimakon jama'a, mai tausayi. To abin da ya bata mini rai yanzu shine yana kwance a kabari ana ta magana da sunansa, ana ce yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza.
Wato Alija, da mu abin da za a duba kai ne babba, kuma bayan haka muna da labari kai kai babban jami'i ne a yan sanda, kai shekara da shekaru kai aiki na shekara 35 ka aje, kana da kwarewa da za ka iya ɗaukar duk wani mataki da ya dace. Shin ka taɓa tara dukkan waɗannan mutane ka yi gargaɗe su, ko in ce ka ja hankalinsu ga yadda abubuwa suke su dakatar da duk wannan magana ta zuwa kotu?
To za ka iya han mutum, amma ba za ka iya fan halinsa ba. Duk wannan ƙoƙari na yi, akwai lokaci ma da na rubuta text ya ce don Allah, don Annabi su zo, wannan maganganun da suke yi ba na so, su zo a zauna a yi magana a shirya. Aka ba ni ansa cewa su ba za su zo gurina ba, saboda sun riga sun kai shari'a kotu. Yaya zan yi da rayuwana?
Adamu Abdulhamid Uja babban yayansu marigayi kenan, ita ma babbar ƴa ga marigayin Habiba Abdulhamid Uja, ta shigo wannan fili ta kuma bayyana ra'ayinta game da abin da ke faruwa a cikin iyalin nasu.
Assalamu alaikum, sunana Habiba Musa Abdulhamid Uja. To watan kaga shi maganan gadon nan families dai a Nigeria dai da za a ce an raba masa gado, za a iya kirga wanda aka raba masa gado ba tare da tashin hankali ba, balle in family din suna da yawa. To shi wannan gidan da ake magana a kai, ni ɗayan cikin magadan babanmu ne, marigayi Musa Abdulhamid Uja. Ita wannan gidan da ake bayani a kanta, babanmu da ya rasu akwai bashi a kan shi. To kaga ai shi kowane musulmi ya san cewa dan uwansa musulmi ba zai samu kwanciyar kabari mai kyau ba tare da an biya mashi bashi a nan duniya ba. So da aka zo aka yanke hukunci, zance judgment, hukunci kenan ba akan wannan gadan, aka ce za a jingina bashin nan na babanmu tare da wannan gidan nan na number 6 din nan na Maitama, Mississippi. Me yasa aka yi haka? Kudin ita wannan gidan ta isa ta biya bashin da ke kan babanmu da wasiyar da ya bari, da kuma sauran magada su samu wani kuɗi da at least za su iya amfani da shi kafin a hau kan wata property ɗin da ya bari.
Hajji Habiba, ya kika tabbatar da cewa ana bin mahaifinku bashi?
Wanda yake da bashin da ya ce ga bashin da mahaifina ke binsa, ya kawo proof, hujja kenan ba a Hausance, ya kawo hujjan har kotu gaban alkali. Alƙalin nan da ke abin na ɗauka da kes ɗin mu ya gama duka binciken da ya kamata a yi, ya musu tambayoyi da ya kamata a tattambaye irin wa'annan mutanen, da ya gane ya ga oke ya yadda da wa'annan hujjojin da mutumin nan ya fito da su, sai ya yi ruling ya ce to tunda family sun yadda, har takarda ma mun sa hannu a kan yardan wannan bashin, a biya shi a haka. Sai ya ce to shikenan za a biya bawan Allah nan kuɗi miliyan kaza da kaza da kaza daga cikin wannan gidan. So dalilin da ya sa ma aka sayar da gidan kenan.
Akwai wata magana da kika fara cewa mahaifinku ya bar wasiya, waye ne ya ba wasiyar tara?
Ya bar wasiya makanuwar shi, yar autan ɗakinsu, sunanta Hajiya Maimuna Abdulhamid Uja. Ya bar mata wasiya ya ce idan baya nan Allah ya mishi rasuwa, a ranar da muka kai shi asibiti kenan, zai so a siyan ma wannan matan gida, ya nuna form din, ya nuna estate din da za a siya gidan. Za a siya wa Hajiya Maimuna gidan. Ita Hajiya binta ai mata ce a gare shi, kuma ita tana zaune da shi a wannan gidan 6 Ontario din. So kowa ya riga ya san cewa okay, ga wasiyar nan za a cire wa kanwansa, kotu sun riga sun yarda da wasiya. Saboda ita ma ai wanda aka bar ma wannan sakon wasiyar ya fito ya ce ga maganan da muka tattauna da shi marigayi.
Hajiya Habiba, shin wasiyar nan da baki ne ko Allah ya sa ya rubuta?
Bai rubuta ba, magana suka yi tsakanin shi da wannan bawan Allah. Kuma zuwa da yake bawan Allah shi baya nan garin Abuja, sai da aka ɗauko shi aka kira shi ya iso from Lagos, daga Lagos zuwa Abuja, a cikin daren nan sai da ya tabbata ya shigo Abuja ya magana da babanmu.
Hajiya Habiba, kafin mu gama tambayarki, shin da aka rabiyar gado nan zuwa yanzu ke duk abin da aka raba ai miki adalci ko kuma har yanzu akwai abin da kike jira ke ma a baki?
Ni gaskiya dai tsakani da Allah ba zan ce akwai abin da nake jira a bani ba, saboda komai da komai da aka yanke a cikin wannan maganan gadon da sanarwa kowa da kowa a cikin magadan, sai da aka tabbatar an bayyana mana komai da komai da ma'anan komai da komai, so dukkanmu muna da wannan record din a rubuce, sai mun amince ne tukunna, sannan kuma kotu suke aikata. So ni ban taba ganin situation din da za a ce wai kotu ta zo ta raba gado ba, mun gama amincewa kuma sannan mu juya mu ci ai akwai abin da muke so da ba a bamu ba, kaga wannan kuma san zuciya ta shiga magana.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan kan wannan takaddama ta raban gado, wanda kamar yadda wannan fili ya saba mun ji ta bakin dukkan masu ruwa da tsaki a wannan dambarwa. Yanzu abin jira a gani shine ta wace hanya lamarin za su daidaita domin samun kwanciyar hankali da fuskantar juna ga wannan iyalai. Yanzu a madadin Nasara da Melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
To madalla a gaida na Gumel. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Ismi Adida Muhammad in madarasatul Fudiya an gwangwari Sileja, ana akar alakum mata sarmin Alkur'an min suratul Nahl insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
Sadaqallahu al-azim. Allah ya karba mana. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice.
A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon. Yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar bom mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya haura 60, sannan sama da wasu 100 sun jikkata. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya 120 daga Habasha, inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen ƙabilanci, sun nemi mafaka a ƙasar Sudan.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Cuba Hero Jodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.